أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi barkamu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Aliyu bin Abi Talib wanda yake cikin makarantar CAJD a birnin Damagaram Jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 20 ga watan Sha'ban shekarar 1446 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 19 ga watan 2 shekara ta 2025 miladiya har yanzu muna cikin karatun littafi na al-wajiz fi aqidati salaf as-salih ahli sunnati wal jamaa wallafar babban malami Abdullah al-Athari kuma wannan shine darasi na 14 insha Allah darasin da ya gabata mun tsaya da daidai gabar da malam yayi ware mana bayani dangane da imani da mala'iku kuma mun shawara a darasin da ya wuce kadan daga cikin sinifi wanda yake na mala'iku da kuma irin yanda Allah subhanahu wata'ala ya dauki mala'iku a matsayin dakaru inda za su rinda yi masa aiki har ila yau a darasin da ya wuce mun gani inda malam ya ambata mana gidaje waɗanda mala'iku ba su shiga su mala'iku ba su shiga su saboda wasu abubuwa da addabai a cikin gidan wanda su ne suke hana shiga ta mala'iku a wannan gidaje kuma inda muka tsaya a gaba ta ƙarshe shine inda malam yayi mana bayanin cewa haƙiƙa ana ganin mala'iku a surar su wadda take ta haƙiƙa wanda Allah ya halice su da ita kuma abin da yake tabbatar da haka nan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin waɗanda suka ga mala'iku a ainihin siffarsu ya gani mala'ika Jibril har su biyu a siffar shi ta mala'ika Jibril kuma malam ya kawo mana ayoyi akan haka nan insha Allah yau za mu tashi gaba ta gaba kafin nan akwai wani dan bayani kadan dangane da abin da yake tunkarin mu na watan azumi insha Allah zuwa kwana 9 zuwa 10 nan gaba kadan za mu shiga cikin watan azumi to jan hankalin da addabai shine jan hankali ne dai na tunatarwa da kuma nuni zuwa ga muhimmancin wannan watan da yake zawa da kuma yanda magabata suka kasance suna fuskantar wannan wata yayin da ya riske su Annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba wanda yake a gumbi kuma abinda aka rawaito daga gare shi tabbas shine abinda ya kamata a ce a riko da shi a duk lokacin da irin wannan lokacin ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi masahaban shi bishara yakan yi musu albishir yana cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum shahrun mubarak ya ku mutane hakika wani wata wanda yake mai albarka ya zo muku wannan watan yake cewa wata ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake bude koyoyin aljanna a cikin shi sannan kuma Allah yakan lige koyoyin wuta a cikin shi sannan kuma akan darme masu tsaurin kai daga cikin shaitanu waɗanda suke tunkuɗa ɗan adam zuwa ga sabon Allah Allah yakan yi umarni sai a darme su Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wannan wata akwai wani dare wanda ya fi wata 1000 alkhairi da falala kuma wanda ya samu wannan dare haƙiƙa ya samu alkhairi mai girma wanda kuma aka haramta mishi wannan dare haƙiƙa an haramta shi daga samun wani babban falala wanda take a wajen Allah subhanahu wataala. To abinda yasa Annabi ke masa sahabban shi bashara shine dan su ƙara kama jiki, ya zama to sun darmaniya mai kyau. A duk lokacin da mutum zai fuskanci wani abu mai muhimmanci wanda yake na addini, abinda ake so abu na farko ya wanke zuciyarshi. Ya wanke zuciyarshi sai ya fuskanci wannan abin da kyakkyawan niyya. So da yawa rayuwarmu ta kasance cikin sabon Allah, amma dai yanzu kada mu yarda wannan matsin ya shigo zuciyarmu tana a yadda take a da. Kenan mu yi kokari mu zamanto mun tuban mu Allah, mun yi tuba wadda take ta gaskiya, sannan kuma mu roki Allah, Allah ya nuna mana waɗannan kwanakan da suka rage. Domin kwana tara ne ya rage ko goma tabbas, amma ba abin mamaki ba ne ba a ce ba kowa daga cikinmu ba Allah ya rizuta shi ganin wannan matsala. Da yawa daga cikin wasu sun yi watan azumin da ya wuce tare da su muka yi azumi, amma yanzu ba su nan, Allah ya bashi rayuwarsu. To tabbas ganin wannan wata falala ce mai girma a ce Allah subhanahu wataala ya gwada maka wannan wata. To za ka fuskanci watanni kana mai tuba zuwa ga Allah akan kurakuran da kai, sannan kuma kana mai niyya da azama. So da yawa daga cikin mutane suna shiga Ramadan amma ba su yi niyya da azama mai kyau. Shi ne kawai mutum dai azumi ya zo za ka gan shi yana ta hawan sayan buhun fomdetar, za ka gan shi yana ta hawan kawo indomi da sauran abubuwan na masarufi, amma bayya shiri irin shirin da ya kamata a ce ta ɓangaren gyaran ibada shi da tsakanin shi da Ubangiji. Kuma wannan babban asara ce a ce mutum azumi ya zo bai tantance bai gyara zuciyar shi tsakanin shi da Ubangiji. Lallai mutum ya shirya ɓangaren abin da ya shahi kayan masarufi ba laifi ba ne ba, amma babban masarufi shi ne mutum ya samu masarufin lada a wajen Ubangiji. Kuma wannan mutum zai yi shi ne tsakanin shi da Allah subhanahu wataala, da cewa in watan ya zo zai ba da iya ƙoƙarin abin da zai ba da wajen bautan Allah da kuma yin ayyuka da ibada. Kada kuma watan ya zo a samu mutum ya zamanto duk inda ake barci ya san wajen da shi za a yi barci a gurin awun ana shiga barci, wannan kuma babban asara ce. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala yakan enta wasu daga cikin bayin shi a cikin wannan wata wa'inda sun cancanci su yi wuta, amma saboda ayyukan da suka gabatar a cikin wannan watan sai Allah ya rike da musu littafi sai ya sa su cikin aljanna dalilin wannan aikin da suka gabatar. Kenan lalle wannan babban wata ne wanda ya cancanta ya albushar da zuwan shi, sannan kuma in ya zo ya cancanta Allah subhanahu wa ta'ala bawa mai da hankali wajen bautar shi, kuma ya zamanto ya tsarkake zuciyarshi da ayyukan shi zuwa ga Allah subhanahu wataala. Muna roƙon Allah ya nuna mana watan da alkhairi, sannan kuma ya sa mu cikin waɗanda za su azumce shi su yi tsayuwa a cikin shi, sannan kuma ya sa mu cikin waɗanda za su riski wannan dare na Lailatul Qadri, sannan kuma Allah ya sa mu cikin intattun bayi a cikin wannan wata. Wannan darasin kenan shi ne zai zamanto darasinmu na ƙarshe a wannan gaba. Za mu tsaida daga yanzu sai zuwa bayan sallan azumi in Allah ya kai mu rai da lafiya sai mu ci gaba insha Allah. Gaban da zan mu tashi shine inda malam yake cewa wa ahli sunnati wal jama'a yu'minuna bi anna al mala'ikata asnafun kathira. Malam yace ahli sunna wal jama'a sun yi imani da cewa lalle mala'iku asnafun kathira, sunfi sunfi ne ba sunfi guda ɗaya ba, ma'ana mala'iku kala-kala ne daban-daban, kuma kala-kala kalolili ne waɗanda suke da yawa. Minhumul muwakkaluna bi hamlil arsh, daga cikin mala'iku akwai wanda Allah ya wakilta su, su kawai aikinsu su ɗauki al'arshin Ubangiji. Allah subhanahu wataala ke cewa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya, su takwas ne waɗannan wanda Allah ya wakilta ɗauki al'arshi. Su ga mala'iku ne su, amma aikin su menene? Shine su dake al'arshin Ubangiji. To kaga su wannan aikin su aiki ne mai zaman kanshi. Kuma yace wa minhumul muwakkiluna bil wahyi, a cikin su akwai wanda aka wakilta da wahyi, shine mala'ika Jibril. Duk wahyin da Allah zai sauko zuwa ga annabawa da manzanni shine wanda ake wakilta mu wannan aiki. Wa minhumul muwakkiluna bil jibal, daga cikin su akwai wanda Allah ya wakilta su masu kula ne da duwatsu, mala'ikun duwatsu kenan. Duk wani dutse da kake gani ya fito a saman ƙasa akwai wanda yake kula da shi daga cikin mala'iku. Yana daga cikin mala'ikan dutse wanga shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi Taif yayi wa'azi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje Taif yayi wa'azi lokacin da mutanen Makka suka ki amsa kiran Allah. Annabi sai yaje Taif yayi musu wa'azi su yi imani da shi. Sai suka yi izgili da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Suka sa yaran gari suka ringa rabo shi da duwatsuna. Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na Annabi sun fasa mishi kai. Sun yi mishi ciwo. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya huto yana cikin wannan hali na jini sai mala'ika na duwatsuna ya zo. Ya tarbiyata bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ba da umarni aje a musu juye na duwatsuna har su halaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba haka yake so ba. A kyale su me yiwa a cikin tsatsan su a samu wanda zai kare ta Allah. Yau gashi nan in ka tafi Taif dukkan mutane ne masu imani suke sallah suna bauta Allah subhanahu wataala. Ina wancan da suka jefi manzon Allah. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli yau wanda suke rayuwa a yau a wajen. Sai bai yi umarni ga mala'ika ba da ya azabtar da wancan nan kun da ya azabtar da su yau ba a yi rayuwar mutanen da suke nan a yau dai a zancan musu. Jikokin wancan na farkon ne suke rayuwa yau a wajen amma suna bautan Allah. Kaga hangen nesa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aiki. To wannan mala'ikan shine aka wakiltar da duwatsu. Sai malamin yace wa minhum khazanatil janna. A cikin mala'iku akwai inda suke aikin su shine gadin gidan aljanna. Su kawai masu gadi ne amma na aljanna. Daga cikin su akwai wanda aka rawaito cewa shine babban mai gani daga cikin su ana ce mishi Ridwan. Haka ake kiran shi Ridwan. Sannan kuma yace wa khazanatun nar a cikin su akwai wanda aikin su tsaron gidan wuta kuma sune masu gadi da gidan wuta. Su ma dai kuma wanda yake jagorancin su shine ake kira Malik. Kamar yadda muka karanta ayat da ta wuce satin da ya gabata wa qalu ya malik liqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. To wa'annan mala'ikun da muka ambata kowanne mala'ika ne amma aikin wannan daban aikin wancan daban. Kowa da kai aikin da Allah subhanahu wataala yake da mushi. Sai malin yace wa minhum muwakkiluna bi hafdi a'malil ibad min khairin wa sharr. Daga cikin mala'iku akwai wanda Allah ya wakilta su su kiyaye ayyukan bayi na alkhairi ko na sharri. Kowa daga cikin mu yana da wannan mala'iku masu kiyaye aiki. In kai aikin lada za su rubuta. In kai aikin da yake ba na lada ba aikin zunubi shi ma dai za su rubuta. To yaushe za a ga mu? Za a ga marana alkiyama yayin da za a ba kowa littafin shi. Shi ne za a ba kowa littafi duk abin da ka san ka aikata a duniya sun rubuta shi. In an tayi ranar lahira aka baka littafin nan za ka gan shi a rubuce. Shi ne Allah yake ba mu labari in aka ba mutanen banza littafin su. In suka gani abin da suka yi a duniya wanda ba su yi tsammani ba za su gan shi a rubuta cikin littafin sai su ce mi. أوضي الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الله يجي ووجدوا معاملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن أكلوا للتاي أكبا للتاي ذاك متنا بنزا مشفقين مما فيه سنة ما سكي تشود تكيتم عبندك سكي للتاي ويقولون يا ويلتنا سنة تكيتم ما لهذا الكتاب وانا من إير للتافي ني لا يقادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحسها بيبرن أن كرم الله يكو بسي أره تأتي ينزرنا أن هرارن لنما وانا ديوتي باوان ديغن نشيما أره تا وانا سويكين دني نما بابانا لو كتن ديكي من مغانا شيما أره تا كوازي اسكي قريان أبن دي الدنيا أره تي سوكا وايكي زوين كاي سره تا زازك ما الله سبحانه da shi ne kuma za a dora ko a baka littafinka da hannun dama ko a baka littafinka da hannun hagu. Allah ya sa mu daga cikin wanda za a samu sa da hannun hagu. To kaga wa'annan mala'iku su aikin su kenan. Sai ya ce kuma wa minhum muwakkiluna bi qabdi arwahil mu'minin. Daga cikin su akwai wa'anda aka wakilta wajen cire ran wa'anda suke masu imani. Domin wa'anda za su hudda ran masu imani daban kuma akwai wanda su hudda ran wa'anda ba su da imani kafirai su ma daban ne. Shi yasa a gaba yace minhum muwakkiluna bi qabdi arwahil kafirin. Akwai kuma wasu mala'ikun wanda su wakiltattu ne wajen fidda ran wa'anda suke kafirai. hadisai sun tabbatar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna cewa masu imani akan fidda musu rai ne a hankali, akan fidda masu imani rai a hankali daidai gwargwadon imani su. Wani za a hudda mishi rai bai ma san an hudda ba, wani kuma za a hudda mishi rai zai ji zahi amma ba kamar yanda wani zai ji zahi ba. Amma masu waɗanda suke kafirai su ana fizige musu ran ne, fizige ran ake. Yanzu a ce mutum da ranka da lahiyarka za a fizige ma haƙuri, yaya za ka yi? Ballantana kuma rai da za a ce za a fizige shi. Shi yasa akwai wanda in ya zo mutuwa kawai mutuwar shi ba a iya ma tsayawa a kalle ta, saboda ƙarshen nashi yanda mutuwar ran nashi zai fita abin babu kyan gani, mutum bai iya kallo. To Allah ya sa a huda mana rai a hankali, kuma Allah ya sa mu cika da imani. To ke ce wa minhum almuwakkiluna bi su'ali al-'abd fi al-qabr, a cikin mala'iku akwai wanda su kuma aikin su su tambayi bawa a cikin kabari, su ne waɗanda za su ma mutum fitnat al-qabr, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in bawa ya mutu za a yi mishi tambayoyi a cikin kabari. Ita ce fitnat al-qabr, za su tambayi mutum wane ne ubangijinka, wane ne annabinka, ko kuma menene addininka, sannan kuma me za ka faɗa dangane da wannan mutumin da aka aiko gare ku. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai imani zai ba da amsa, wanda ba shi da imani kuma zai ce a ban sani ba. To anan ba da amsa din ba ta da alaƙa da ka tafi ka wajen malamai sun karanta maka yanzu ka har da cewa akwai wanda shi din aka taimakonta ya zo gaban malami ya tsuguna wai jira yake a wara ya abdullahi ya salaka malakani ya har da ce gurin wai saboda in ya mutu kenan ya san gurin ya sa amsa ya ba da amsa. Sanin amsar da zaka yi a duniya yau ba shi bane wani zaka ba da amsa in ka mutu. Akwai wanda bai ma san ba me yake wadi, amma in ya mutu da imani an ta Allah tambaye shi kuma zai ba da amsa. Kenan abin yana da alaka ne da imaninka da kuma inda kai rayuwarka ta duniya wajen biyayya ga Allah. Kuma zaka gani musamman a irin da magaram da agadas, saboda anan kadai ake irin wannan abin na talqini, bawa in ya mutu liman ya zo a ce mallam bismillah sai ta sai karanta kalmomin talqini ya abdullah uzkur hadha allazi kharajta alayhi min ad-dunya wa ya shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa idha sa'alaka al-malakani ar-rabbika wa nabiyyika wa dinika fa qul lahumma allahu rabbi wa lislamu dini zuwa karshe. Wai shi ya mutu yanzu ga mini yake in mala'iku sun zo ba mutane ne ina da tabbacin cewa sun san fasara wannan abu mu kawai abu su mai ya ba su dariya. Wai kai ba Allah in mala'iku sun zo sun tambaye ka to ka ce musu wai yanzu ake ga mushi abin da zai ga mala'iku ha ba annan abin dariya ne kawai ba shi da alaka da abin da za a ga maka. Shi wanda aka binne a daidai wannan lokacin ta kan shi yi ba da abin da zaku ga mai ba, saboda abin da yake ciki ya ishe shi. Abin da ake bukata kadai a gare ku shine ku roki Allah, Allah ya tabbatar da shi kawai, saboda wannan ne kadai zai tayyara shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in an binne mutum istaghfiru li akhikum was'alu Allah lahu thabata fa innahu al-al yusal. Annabi ta yake ku nema ma dan uwanku gafara kuma ku nema Allah ya tabbatar da shi wajen ba da amsa, saboda yanzu a tambaye shi ba amsa zan ku ga mashi ba, ku roki Allah ya tabbatar da shi ya ba da amsa daidai, shine abin da yafi dacewa. Saboda haka nan waɗannan mala'iku wanda suke tambaya kabari su ma mala'iku ne na daban, kuma su aikin su shine su tambaye mutum cikin kabari, kaga su daban suke da waɗancan mala'ikun da muka ambata a baya. Kina mun ga yanna cewa su mala'iku sinifi ne. Sannan kuma mallan yace wa minhum man yastaghfiruna lil mu'minin wa yusalluna alaihim wa yuhayyunahum, daga cikin mala'iku akwai wanda suke ga neman gafara ga mu'minai, sannan kuma suna yi musu salati kuma suna gaishe su. Kuma mala'ikun da Allah ya wakilta kawai masu imani su ringa neman magafara. Ai akwai wanda zai tashi yayi tattaki ya tashi tafi makaranta ko yana taki dai suna neman mishi gafara, neman ilimi kenan. Akwai wanda ya rawaito aka rawaito cewa suna yi ma mutum salati a lokacin da ya zamanto ya kama wani tafarki wanda yake na Allah subhanahu wata'ala, kuma suna gaishe shi. To wannan mala'ikun su ma mala'iku ne na daban. Wa minhum man yashhaduna majalis al-ilm wa halaqat al-dhikr fayushaffunahum bi ajnihati, malam yace daga cikin mala'ikun akwai waɗanda suke zuwa wajen inda ake karatu na ilimi, kamar nan misali inda muke wannan karatun, a akwai mala'iku tare da mu saboda su duk inda ake zikiri Allah ya wakilta su su ne waɗanda za su je wajen kuma in sun zo ihfuna wa bi'ajniyatin za su kewaye waɗannan mutanen da fukafukin su mun karanta a baya cewa mala'iku suna da fukafuki hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa لمن إذا استمع قوم في بيت من بيوت الله كما ما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده النبي صلى الله عليه وسلم يقول باو سمتني سكتبع هو إيريك تكين بجيري نعلا مثلا تكين كما إيريك تكين جدا جان الله suna karanta Qur'ani ko kuma suna yin jirjirasa suna karatu bangaren abin da shaye maganar Allah sai Allah ya sauko nutsuwa a tare da su sannan kuma Allah ya sauki lullube su da rahamar shi sannan kuma mala'iku su kewaye su da fukafukin su sauko tare da su kaga wannan mala'ikun da suke zuwa gurin da ake karatu da ambaton Allah su ma mala'iku ne masu zaman kansu sai yace kuma minhum man huwa qarinun lil insani la yufariqu daga cikin mala'iku har ila yau akwai wanda shi a tare yake da mutum bai yarwa da shi shi wannan kawai aikin shi shine Allah ya hada shi da shi bai yarwa da shi duk inda kake yana binka shi ma dai wannan mala'ika ne wanda aikin shi kenan wa minhum man yad'u ila ila fi'l alkhair fi kulli yawm akwai mala'iku wanda Allah ya fitta su kuma aikin su shine su ringa kiran bayi dan zuwa wajen aikata aikin alkhairi kullun su kira suke yi wa zai zo ya aikata aikin alkhairi in ka zo ce ka aikata aikin alkhairi ka aikata aikin alkhairi su aikin su kenan kuma wa minhum man yu'minu ala du'a'il mu'minin akwai mala'iku da Allah yake bi su kuma aikin su shine in mu'mini sun yi addu'a su kuma sai su ringa cewa amin shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa ai duk wanda amin in shi daidai da amin in mala'iku ana tunanin Allah zai amshi addu'an shi a kullum muna sallah muna cewa ghairul maghdubi alaihim waladdallin illi man ya'i da kafara ya muke cewa ai mu ce amin a duk lokacin da zamu ce amin to akwai mala'iku tare da mu da suke cewa amin sai annabi ce wanda amin in shi ta dace daidai lokacin da yace amin mala'iku sun fadi aka samu dacewa to ana kyautata zaton wannan roƙon da suke Allah zai amsa to kaga kenan akwai mala'iku inda su kuma aikin su shine in mu'mini sun yi addu'a su kuma su ce amin shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a kiyaye wajen yiwa wato ya addu'a wanda take mara kyau kaga mutum ya aihida ubani dan shi yayi ba daidai ba sai yi mishi muguwa addu'a ko kuma uwa ce dan ta yayi ba daidai ba sai ta mishi muguwa addu'a kai Allah tsine maka wannan yara in mala'ika ya ce amin mu shikenan in yace amin to addu'a ki kuma Allah ya amsa in Allah ya tsine ma dan kuma da ƙarshe ba zai sha wahala ku ne dai zaku sha wahala shi yasa yaro in yayi ba daidai ba a yi mishi muguwa addu'a ake Allah gwara ka ce Allah shirye ka sai ka ga malaika ya ce amin abin da yake ya wasa kidan ba yi mu dan muguwa addu'a sai yace kuma wa bidhalika yakunu du'a aqrabu ila al-ijaba wannan amin din da malaiku suke faɗi shine yake sawa addu'ar da aka yi Allah ya zamanto ya amshe ta tayi kusa da Allah ya amshe ta ومنهم الموكلون بحماية الصالحين أتكلم ولا يكون أقول أن الله وكل تاسوي دان سكاري متعنا كيركي أقول متعنا قاري أتكلم الأمة وأن سو يرد الدنيا أولا الله الله بيرد أتوتا مسو كو كأني أتوتا مسو تو الله زي تلوم لا يكون دا سبا سكاري الله بيرد أتوتا مسو سي غني متن ياني يتوتواني سي رسم مي حنا شي يتوتواني جم kuma yana da niyya yana da azama zai cuce shi amma ya rasa me ya hana shi akwai mutanen kirki wanda Allah bai tozarta su a cikin al'umma sai yace kuma wata friji karbihim an wakilta su ne dan su je su yaye musu kuncin da yake cikin rabsu wa minhum me yasa aka ce Allah ya wakilta su dan su yaye kuncin da yake tare da su akwai dai daga cikin malamai da yake ba da labarin cewa wata rana ya shiga cikin wani yanayi na rayuwa bashi da kuɗi kuma yana buƙatar kuɗi ta yanda in bai samu kuɗin za a samu matsala kuma shi ya san bai aje a gida ba ya buga shuru bashin ma ya nema shuru ya zai yi yanzu kaga dole matsalar ta zo kenan kawai sai koma gida ya zama yayi sallah raka biyu ci Allah ga magare ka yayi da sallah ya roki Allah ya tayi inda yake ajiye kudin shi shi ya san babu kudin ba amma karin hali bari ya leka kuma da ya leka ya daga inda yake ajiye kudi sai ga kudin ya isko kudi kuma shi ya san bai ajiye su ba to wakas waga kudin aljanni ne suka ga ba aljanni wani suka kawo yaqinin da yake daga Allah subhanahu wataala shine Allah ya tabbatar mushi da cewa yana tare da shi saboda Allah ya faɗa a cikin hadisul qudsi ana inda zanni abdi bi lalle ni ina a duk inda bawa na yake zato na shi yasa in ka shiga cikin wani yanayi kana zaton ka wanda ka jojin boka Allah bai iya hudda ka to Allah ba zai hudda ka ba kuma in ka shiga cikin kuncin da babu wanda yake zato kana kyauta zaton insha Allah Allah ba zai kyale ka ba kana haka kake ma Allah zato to Allah ba zai kyale ka ba to wannan su an wakilta su ne dan su yi su yayi kuncin musulmani kuma yace wa minhum man yashaduna janaiz as-salihin daga cikin mala'iku akwai waɗanda suke zuwa wajen jana'izan mutanen kirki yau in mutum nan kwarai ya mutu za ka gani mutanen gari kowa kokari yake ji abin nan shi da shi to mala'iku ma suna zuwa wajen jana'izan mutanen kwarai a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda mala'iku suka raka gawa shi shine Sa'd bin Mu'az Sa'd bin Mu'az ɗaya daga cikin mutanen al-Ansar ya yi ga cikin da suka fara amsan musulunci a Madina lokacin da Musa bin Umar ya tafi kuma ya kirayi dukkan mutanen shi cewa shi ya amshi musulunci sai zo wajen jama'a shi tunda shine shugaba wajen cikin jama'a shi sai kirayi su dukkan su suka musulunta to yanzu da yazo mutuwa ya rasu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a tayi wajen janaiza Sa'd bin Mu'az sai suka tafi amma da suka tafi sai aka samu mala'ika 70 suka sako daga sama don su je binne Sa'd bin Mu'az idan aka ce da magarin wani ya mutu mutum 70 sun tafi binne shi ya lamarin sai a ce kai wannan mutumin ai ya ji dadi to shi mala'ika 70 ne suka zo banda annabi da sahabbai kenan amma abin mamakin shine wannan mutumin da mala'ika 70 suka zo binne shi da aka binne shi sai da kabari ya matse shi babban magana ke in har wanda mala'ika 70 suka je suka binne shi suka raka gawar shi ƙasa ta matse shi kabari ya matse shi to da ni da kai mun mutu ya kenan shi yasa aka ce irin wannan matsewar ta kabari kusan kowa dole sai ya gamu da ita sai dai daga bayan kabarin ya shake ka ka shiga taitayin ka in ya soye sake ka saboda haka nan ya kamata a ji tsoron Allah magana gaskiya kenan wannan sahabi annabi ne kuma mala'iku sun zo rasuwa shi annabi ya zo yi mishi sallah aka ce aka binne shi amma ku duba ku gani annabi ya ce kasa ta bin ta matse shi irin wannan hadisi yana da tada hankali kwarai da gaske to amma dai dole ku sai ya ji kuma Allah ya sa mu cike da imani sai mala'iki cewa wa yuqatiluna ma'al mu'minin daga cikin mala'iku akwai waɗanda suke yaƙi tare da mu'minai in mu'minai sun shiga fagen daga ana yaƙi da kafirai su ma sai su shigo ba ganinsu ake ba amma dai suna yin yaƙin tare da mu'minai kamar yadda mala'iku suka yi yaƙi da masu imani a yaƙin Badar gazuwar Badar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaƙi da sahabbai Allah ya turo musu rafarta mala'iku kana mu'mini ka daga takobi zaka sare mu kafiri ya sai kaga kan yawo kai ba taba shi kai ba tana an taya ka to ana samun wa'inda daga cikin mala'iku aikin su ne wannan kuma wa yuthabbituna hum fi jihadi ma a'da illa kuma a cikin su akwai wanda suke zuwa su tabbatar da masu imani wajen yaki da masu wanda suke makiya Allah ba za su tsere ba ko da ka je zummar kana so ka waiwaya ka tsere wannan mala'iku sai su tabbatar da kai sai su sa maka wani ƙarhi na guyuwa tare da kai sai ka ji ka tsaya ka kara tinkaran makiya Allah ka yake su wa minhul muwakkiluna bi la'anil kuffar wa inzalil adhabi alayhim daga cikin mala'iku akwai wanda Allah ya wakilta su su ringa tsine wa kafirai kuma suna sauko azaba a gare su su kawai aikin su kenan tsine wa kafirai su sauko musu su yi musu ramko na azaba wa minhum muwakkiluna bi himayati makkah wal madinati an-nabawiyyah min dukhulid dajjal daga cikin mala'iku akwai wanda Allah shi ya wakilta su ne kawai aikin su su tare makka da madina daga shigowar dajjal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in fitinar dajjal ta fara dajjal ko ina sai ya je amma banda makka da madina bai shiga can saboda Allah ya san ko rinna ta mala'iku sun kare ba bin da zai iya rantsa wannan wajen kaga su da magaran sai su da magaran ba a yi rago shi kuma fitinar dajjal shine duk inda ya sakawa to kalla ne waɗanda suke kubata kalla cikin kalilan suke kubata kamar a cikin 100 a ce da kyal a samu biyar sun kubata sauran gobe tar rabe din duk sai sun bi shi duk wanda ya bi shi kuma shikenan ya kwatsa mu Allah ya kiyaye shi sai annabi ke cewa a ringa yake yawan yin addu'a a cikin sallah duk sallar da annabi zai tafar Allah sai ya nemi tsari daga duniyar cikin sujada cikin tahiyya bayan salata annabi ke ce Allahumma inni a'udhu min adhabil qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat sai ce wa min fitnatil masiihid dajjal yana da kyau wannan mutunan wannan addai kowa ya rike ta kidi wasa da ita kuma an samu cewa wanda suke karanta dajjal an samu wasu riwayat da suke cikin cewa ne karanta suratul kahf ranar juma'a Allah ya kan tsare shi daga sharrin shi saboda haka dai duk wasu hanyoyi da mutum zai bi wanda suka tabbata a sunna dan ya nemi tsari da kariya daga dajjal ware ya nema saboda fitinar shi tsawo gare ta kuma fitina ce wadda take da girman gaske saboda zaka iya mutuwa a yau shedan dajjal in yazo su yi kolabure da shedan a yi a tado wani daga cikin kabarin shi annabi ce wanda aka tado in ba wanda ya mutu bane ba shedan ne zai yi kama da wanda ya mutu yau a ce kai dajjal ya zo ka ce mun sani kai ba Allah bane ba sai ce ya kake so sai ka ce mishi to akwai wani kaka na yau shekarar shi 200 da mutuwa na san shi da gurin da aka binne shi in ka isa huddo shi mun san dai ba mai tadawa sai Allah sai dajjal ya ce ya sunan shi ka ce sunan shi a mamman sunan shi ya buga kabarin ya ce mamman mutu kabari zai bude kawai ya mamman ya mutu duk wanda ya san mamman ne gashi ne mamman ya mutu da kabari amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan ne yake kama da mamman ba mamman bane yau haka zai zo ya ringa yin roƙa Allah Allah ya bashi damar yin ruwa kawai ce zai yi ruwa zubo a daidai lokacin da mutane suke buƙatar ruwan sama suke buƙatar gonaki sun bushe ana son ruwa ai ko ana in ruwa ya zo ake roƙon ruwa ko amma shi wannan dajjal ke yin sai ce ruwa sabko kawai ruwa shikenan ruwa yake ce sai ce ruwa tsaya kuma ruwa tsaya kaga wanda suke da garin karamin imani ta sai ita tabbata shikenan shine Allah saboda karin fitina irin ta dajjal Allah ya kiyaye mu sai Allah malaiki cewa min umman yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala almu'minin a cikin mala'iku akwai wa'inda suke yi wa annabi salati kuma suke yi wa mu'minai salati wa yad'una lahum kuma suke musu roƙon Allah wa yastaghfiruna lahum kuma suke nema musu gafara Allah yake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi Allah da mala'iku suna ma annabi salati kenan wa'innan mala'iku wanda suke ma annabi salati su ma dai wani sinfi ne daga cikin mala'iku wa'inda Allah ya wakilta da wannan sai ya ce wa minhum man yuballiguna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ummatihi salam daga cikin mala'iku akwai wanda Allah ya keɓe su aikin su menene daga cikin al'umma annabi duk wanda ma annabi salati za su je su ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kabarin shi yau kana da magaram in kama annabi salati to za su je su ce wa da dan wane ya maka salati tun daga da magaram wannan kaga kadan ne daga cikin falalata al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na kabarin shi a Madina amma yanzu kai da kake sai yaje dai azumin in kama salati mala'iku za su ce wa da dan wane ya maka salati daga sai yaje ta da magaram annabi kuma zai amsa a cikin al'ummomin da suka wuce ba kowa bai samu wannan falala shi yasa wajen aikin haji malamai suke cewa in mutum ya zo ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana so in ya zo ya daga ya sumbaci gurin a hannun shi sai ya daga gurin dili kabarin annabi sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah annabi zai amsa mishi sallama amma yanzu kai da kake nan baka kusa da kabarin annabi in kace assalamu alayka ya rasulullah sai ka yi shiruku to ka kwantar da hankalin ka akwai mala'iku tun sun doka sun tabi shi za su je su ce wane na maka sallama ya rasulullah sai kuma zai amsa haka ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yi mishi salati ya mishi aika mishi aminci annabi ya ce sai Allah ya maido mini raina an gaya mini wane ya yi mini salati na amsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaga wannan abin bishara ne yau a ce mu wannan al'ummai annabinmu ba mu riske shi ba amma ko da yaushe muka yi mishi salati abin yana kaiwa gare shi lalle wannan abu ne wanda yake da girman gaske nan malam ya kawo ƙarshe na bayani dangane da imani da mala'iku kuma mun gani a baya duka irin bayanin da malam yayi tun daga irin ayyuka na mala'iku da kuma irin yanda suke da yanda Allah ya halicce su da kuma irin yanda Allah ya ba su damar rikida da sauransu kenan wannan shine rukuni na biyu daga cikin rukunan imani rukuni na uku malam yace al-imanu bil kutub imani da littattafai imani da littattafai har ila yau kan mu mance rukunan imani guda shida na farko al-imanu billah mun yi shi al-imanu bil mala'ika shine muka kare yanzu na uku shine al-imanu bil kutub imani da littattafan da Allah ya sabka ahlus sunnati wal jama'a malam yace su ahlus sunna wal jama'a yu'minuna wa ya'taqiduna i'tiqadan jaziman sun yi imani kuma sun kudirce kudircewa wadda take gamsasshiyar kudircewa bi anna Allah azza wa jalla cewa Allah subhanahu wa ta'ala anzala ala rusulihi kutuban fiha amruhu wa nahyuhu Allah ya sauko wa manzannin shi littattafai a cikin wannan littattafan umarnin shi ne da kuma hanin shi wa nahyuhu wa wa'aduhu wa wa'iduhu a cikin littattafan nan alƙawalin shi ne da yayi wa mu'minai da suka yi mishi biyayya da gidan aljanna wa wa'iduhu da kuma wa'idi shine tsoratarwar shi dangane da azaba cikin abin ga wa'inda suka saba mishi alwa'du shine albishir da ake wa masu imani cewa in kun bi Allah za ku kai aljanna to wannan shine alwa'du alwa'idu shine sakamako wanda ke na rankon azaba in kun kibin Allah ga wuta nan tana jiran wannan ya ce mishi wa'id to duka a cikin alqur'ani cikin littattafan da Allah ya sauko akwai umarnin Allah da hanin shi da wa'adin shi da wa'idin shi duka gaba daya sai ce wa ma aradahu Allah subhanahu wa ta'ala min khalqihi kuma a cikin wannan littattafan akwai abinda Allah ya so ya nufaci bayan shi da shi wala ya'lamu adadaha illa Allah alladhi anzalaha babu wanda ya san ko littattafai nawa Allah ya sauko sai shi ne sauko kayan shi saboda ka ba iya cewa Allah littafi kaza ya sauko ba wanda ya san adadin su qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun a manzo yayi imani da abinda Allah ya sauko zuwa gare shi wal mu'minuna kun mu'minai ma sun yi imani Allah ya ce kullun amana billahi dukkanin su sun yi imani da Allah wa mala'ikati sun yi imani da mala'iku wa kutubihi kuma sun yi imani da littattafan Allah wannan shine mahallin shahid kenan sun yi imani da littattafan Allah wa anna hadhihi al-kutuba jami'an dukkan wa'innan littattafan da Allah ya sauko kuma fiha hudan wa nur a cikin su akwai haske kuma akwai shiriya wa shifa'un lima fi sudur kuma warkaswa ce ga abin da yake cikin zukata wa anna Allah anzala kutubahu ala rusulihi kuma Allah ya sauko littattafan shi zuwa ga manzannin shi ne li hidayatil bashariyyati jam'a domin ya shiryar da ƴan adam gabaki ɗaya duk inda kaga Allah ya sauko da littafi to Allah ya sauko shi ne dan ya shiryar da ƴan adam saboda duka wanda suka gabata wanda Allah ya sauko musu littafi su ma ƴan adam ne Allah yakan sauko da littafi ne dai domin ya shiryar da ƴan adam qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alif lam ra wannan kalma Allah kadai ya san ma'anarta kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allah yace wannan lalle littafi ne muka sabko shi gare ka dan ka fitar da mutane daga duhwai zuwa haske da izinin ubangijin su zuwa ga tafarkin Allah wanda yake mabuwayi abin yau. Allah yake cewa ya sauko da annabi, ya sauko annabi sallallahu alaihi wasallam littafin dan me yasa? Dan ya shiryar da mutane, ya fitar da su daga duhu zuwa haske, sannan kuma ya shiryar da su zuwa ga tafarkin Allah wanda yake mabuwayi abin yau. Kenan kaga wannan ma ya tabbatar da cewa Allah yakan sauko da Alkur'ani ne ko kuma sauran littattafai zuwa ga ɗan adam dan ya shiryar da su da wannan littafin. Yau duk wanda yake neman shari'a in ya samu Alkur'ani ya riga ya samu cikakkiyar shari'a. Hakika mun yi wannan bayanin a bayan lokacin da muke karatun ashru wasaya min wasaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ashru wasaya ne ko karatun littafin da muke na baya ashru qawaid fi tazkiyati an-nafs, kaidodi guda goma da suka shafi tsarkake zuciya. Mu ambaci wannan cewa Alkur'ani ne daga cikin ababen da suke tsarkake wa bawa zuciya. Sai yake cewa min hadhihi al-kutubi, daga cikin wa'innan littattafan da Allah ya sauko, allati thabata dhikruha fil wahyayn, wa'inda ambatan sai zo a cikin Alkur'ani. Yanzu malam sai ambato mana littattafai wanda Allah ya sauko kuma sun zo a cikin Alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai kuma wanda Allah bai faɗe su a Qur'ani ba fa, amma Allah ya sauko su, shi yasa aka ce ba wanda ya san adadin su. Daga cikin su yace Alkur'an, na farkon su shine Alkur'ani. Alkur'ani ne da muke karantawa wannan. Allah ya sauko shi, magana Allah ce. والتورات سنكم أقوي التوراة. التوراة إتجلى تافين الله سبحانه النبي موسى. أكتورة ما يهودا أكو. شيما دل تافين الله سبحانه. يتي والإنجيل أقوي إنجيلا شيما الله سبحانه. والزبور أقوي الزبور. شيني أوزاك يتي الزبورة. شيما دل تافين الله سبحانه. زواج النبي داود. إنجيل زواج النبي عيسى. سيتي وصحف إبراهيم وموسى. أقوي صحف إبراهيم وموسى. Su ma dai wannan littattafai ne da Allah ya sauko daga gare shi. Sai ce wa a'zamuha at-tawratu wal injilu wal qur'an, amma a cikin wa'innan littattafan da aka ambata wanda suka fi kowanne girma sune at-taura da injila da al-qur'ani, sun fi kowanne girma a wajen Allah. Sai ce wa a'zamu thalathati, kuma wanda ya fi girma a cikin ukkun, wa nasikhuha, wanda shi yakan shahe wa'inda suka wuce ne, wa afdaluha ala al-itlaq, wanda yafi su ba tare da kokwantan komai ba huwa al-qur'an al-azim, shine al-qur'ani mai girma a cikin at-taura da injila da qur'ani. To qur'ani shine ya gaba, kuma shine nasikh, ma'ana shari'ar da take cikin at-taura da wadda take cikin injila. Daga lokacin da Allah ya sauko da al-qur'ani, waccan shari'ar ta tashi daga aiki, dole a dawo a bi ta qur'ani. Shi yasa aka ce Allah ya turo annabi Musa da at-taura, ya turo annabi Isa da injila, dukkan su da sai riski annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ne su ma su musulunta, su yi imani da annabi da alqur'ani. Wancan sharuin da Allah ya aiko su da shi na tura da injila za su ayye shi a gini, saboda alqur'ani nasikh ne, ya shahe wancan sharuwai. Sai yake cewa walam yatakaffal Allah subhanahu wa ta'ala bihi bisajin min hadhihi alkutub hada alqur'an, daga cikin wannan littattafan da aka ambata kuma Allah bai doki yawunin kare ko ɗaya daga cikin su babban da alqur'ani. Alqur'ani ne kadai Allah ya doki alƙawalin zai kiyaye shi. Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra, ya ce wa inna lahu lahafizun. Allah ya ce tabbas mu ne muka sauko da alƙur'ani, kuma mu za mu kiyaye shi. Allah ya alƙawalin kiyaye alƙur'ani. Shi yasa tun daga lokacin da aka aika annabi sallallahu alaihi wasallam har yau da muke magana, wannan ƙur'anin na gaban mu shine dai babu batan wasali ko kuma wani abu da ya shiga cikin shi. Yanda aka sauko ma annabi shi har yau shine a gaban mu ke karantawa. Amma at-taura inna ka sauko ta da annabi Musa yau ita ce, ba ita wacce ba. Injila wadda take wajen kristoci yau ita ce aka sauko wa annabi Isa, ba ita wacce ba. Su kansu kristocin zaka yi sun ce littattafan guda uku ne ko wanda yake hannunsu yau, su da kansu zai kaji an ce wannan ne a wurinka, sai ka ya ce a Nubuwar Testament yudiyawa ne ba a san. To a cikin uku Allah ya sauko, ba uku ya sauko, Allah ɗaya ya sauko. To wanne ne ya sauko a ciki, Nubuwar Testament ko kuma azin tattama? Ba sani ba. saboda sun samu tahrifat an jujuye abubuwa da yawa a ciki amma alqur'ani bai samu wannan ba saboda Allah ya alƙawarin kiyaye shi sai yake cewa balistuhfida alaiha al-ahbar wa ar-ribaniyun su at-taura da injila an wakilta al-ahbar malaman kristoci wa ar-ribaniyun da wanda suke masu tsoron Allah daga cikin kristoci su ne zasu kula da su لكن لم يحافظوا على سيدي بس كل ما دون نلده تفند الله يسبحه وما رأوها حق رئيتها كما بس كي آيات بحقيقة نكي آيوا فحصل فيها تغيير وتبديل سيأك سامت تشيج دكما مسيني كما سنة سورة كتكي أبين داك سام مسيني سكا يكي تشري سكو تندس غدا سورة غدا إيغا وقت إسكا وساوة تستكاسو سيستيكم لك داك الله فضاءت أصولها سي أكا باتا دكا أسلم شريعة دا الله يسبقوا أتكين التوراة دا إنجيلا وغيرت أحكامها كما سيسك تنزى حكمته حكمتي أما أمبا هكا با تكين التوراة تكين إنجيلا دكا الله يباني كأرارتي وعن نبي محمد زيزو كما إن يزو أي إيماني دش أما دي سنتوري ونا أبو إنا سيكي باو كاكا كيناون غينا كأرى دبتر دشيوا an samu tahrifi a cikin tarihi sai ce wa awwal hazi alkutub tahrifan at-taurat a cikin su wanda aka fara sauyawa at-taurat saboda ita ta fara zawa kafin injila malin yace wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunnati wal jamaa ya taqidu bi anna al-iman bil kutub as-sabiqati iman mujmal suna itiqadi suna kudirci cewa imani da littattafan da suka gabata imani ne wanda yake gamamme ma'ana yau a matsayinka na musulmi musuluncinka ba zai samu tabbatuwa ba sai ka yi imani da sauran littattafan da suka wuce kowanne daga cikin littattafan da Allah ya sauko sai ka yi imani da shi wa yakunu bil iqrar biha bil qalbi wal lisan kuma akan yi iqrari akan tabbatar da imanin ne da zuciya wal lisan da kuma halshi zakace mun yi imani da at-taura mun yi imani da injila halshin ka ya farka to zuciya kamata gamsu ka yi imani da at-taura ka yi imani da injila yace ammal imanu bil qur'an amma imani da alqur'ani fa innahu imanu mufassal to shi imani ne wanda yake a fassali ma'ana imani da shi haɗi gare yanzu in kace ka imani da injila kawai hakan ne zaka wadi kuma in zace ka tayar da ka kare amma alqur'ani ba zaka ce na yi imani da alqur'ani kuma zace ka tayar da shi a cikin a ce imanin ka ya cika a da sauran aikin ka sai ka imani da dukkan abin da yazo a ciki na shari'a kuma kai aiki da shi saboda in ka ce ka imani da shi kuma qur'ani ya zo da abu ya ce ka ai kuma kana yi ina magana imani da shi kuma take babu ita shi sai ne yace imani da shi imani ne wanda yake mufassal daki daki za a bi shi can da qur'ani yace kaza ka yarda ina yarda kana aiki ina aiki to mun ji ka ku ta anan can wanda yace kaza to shine duka abin da qur'ani ya zo da shi sai an bi shi daki daki kai imani da shi a halshi da kuma zuciya sai yake cewa يكون وتحكيمه في كل كبيره وصغيره واتباع ما جاء فيه كما قراني اكن ايماني da shi ne ta hanyar yin abin da yazo da shi da kuma aikata abin da yazo da shi babba ko karami na hani ko kuma na umarni alqurani ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku kai kanku zuwa ga halaka aya ce alqurani kai kuma yayin ka kana shan kwaya kuma kai ka san sarar likitoci sun ce kwaya halaka mutun take nan likitoci sun ce kwaya tana halaka can qur'ani ya ce kanka kai kanka ga halaka kuma kana shan kwaya ina imanin ka da qur'ani yake kaga akwai matsala qur'ani ya ce ka sha giya yo kai kuma yanzu an ganka kana shan giya ina imanin ka da qur'ani yake kuma mutum musulmi ne ya ce maka amu musulmai ne jiya ma da ni aka yi sallah asuba da kai aka yi sallah asuba to amma imaninka da qur'ani na banza ne tun da be qur'ani ya hana abu kaje kai kaga imaninka yana da matsala kenan to haka ne abin da malin yake nufi anan da yake cewa shi qur'ani yin aiki da shi ɗaya bayan ɗaya da babba da karami cikin umarnin da yayi da hanin da yayi shine ke tabbatar da imanin mutum kaga yanzu in ka ce ka yi imani da at-taura ko injila ba a tambaye ka wace to can da injila ta ce kaza ka yarda kawai in ka yarda da shi daga Allah yake kuma Allah ya san kuma annabi wane shikenan ka kare amma qur'ani a ba ka ce ba na imani da qur'ani Allah ya san ko shiga annabi Muhammad ka kyale sai an bibiye ka to shari'a da take ciki da hukunci hukuncin ciki kana aikatawa shine zaka hukunta sai ce wa qad bayyana Allahu ta'ala fi akhbar al-awwalin wal akhirin a cikin qur'ani Allah ya ba mu labarin na farko da na ƙarshe aina muka san labarin annabi adam al-qur'ani aina muka san labarin adawa da samudawa duk a cikin al-qur'ani mu mun gan su ba mu yi zamani da su amma mun ji labarin su al-qur'ani ya kawo mana labarin su sai ce wasiyatul anbiya'i was-salihin kuma mun ji labarin annabawa da mutanen kirki waɗanda suka wuce mun ji labarin sa annabi Idris sa annabi Ilyas da sauransu kuma mun ji labarin mutanen kirki irin su Luqman wanda wasu ke cewa annabi ne Luqman mutumin ƙware ne bai daga cikin annabawa malamai suka ce mutumin kirki ne wanda Allah ya ba da labarin shi to ka gani alqur'ani ya zama da labarin shi sai ce wa khalqas samawati wal ardina wa ma fihinna alqur'ani ya kawo mana labarin halittar samai da ƙasai da abin da yake tsakanin su sai ka ji khalaqallahu samawati wal ard Allah ya halitta samai da ƙasai duka alqur'ani muka ji wannan labarin sai ce wa fassala fihi alhalal wal haram alqur'ani ya zo da bayanin halak da haram duk abin da yake halaka alqur'ani ya zo da shi abin da yake haram ma ya zo da shi sai ce wa usulul adabi wal akhlaq alqur'ani ya zo da asali wanda yake na halayen kwarai da ladabubbuka duk wani ladabi yana kunshi a cikin alqur'ani da halayen kwarai sai ce wa ahkamul ibadat wal mu'amalat alqur'ani ya zo da hukumce-hukumcen ibada da mu'amala menene hukumce-hukumcen ibada shine duk abin da ya shafi sallah azumi zakka ayyuka na ibada mu'amala wa shine abin da ya shafi zamantakewa ta mutane ya ake arme ya ake zama da makwabta menene ake yi na sadaki ya ake yin rayuwa da al'umma waɗanda suke ba musulmi duka wannan mu'amala ce qur'ani ma ya bayyana shi gaba da sai ce wa jazaa'ul mu'minina wal kafirin alqur'ani ya zo da sakamako na waɗanda suke masu imani cewa Allah zai sa su aljanna da waɗanda suke kafiri cewa Allah zai sa su wuta sai ce kuma wa wasafa Allahu ta'ala fihi aljannata daral mu'minin a cikin wannan alqur'ani Allah ya siffanta aljanna wadda take gidan mu'minai duwa su gurare diyawa yahi bula adadin alqur'ani Allah yana bayanin aljanna da irin abubuwan da suke cikin ta na jin dadi sai ce kuma wannara daral kafiri kuma a cikin alqur'ani Allah ya bayani da yanda gidan wuta yake gidan kafirai da irin abubuwan da addakai da ranko na azaba da Allah ya tanada a ciki daga qur'ani ya zo da shi sai ce waja'alahu shifaa'an lima fi sudur Allah ya sanya alqur'ani waraka ne ga abin da yake cikin zukata alqur'ani waraka ne yan uwa shi wannan a cikin daga cikin darussukan mu da ya wuce mun yi bayanin wannan kuma akan yi neman lahiya da abin da shaya alqur'ani in mutum yana da shi lahiya akan karanta mishi alqur'ani sai aga ya warke in wani abin ke damun mutum akan tofa mishi qur'ani a ruwa a bashi ya sha duka cikin ikon Allah akan ga ya warke saboda alqur'ani waraka ne sai ce wa tibyanan likulli shay'in sannan kuma alqur'ani ya kumshi bayanin komai da komai wa hudan kuma shiriya ne wa rahmatan lil mu'minin kuma rahama ne ga waɗanda suke mu'minai qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa nazzalna 'alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin Allah yace mun sabko a gare ka littafi tibyanan likulli shay' wanda yake kumshe da bayanin komai wa hudan kuma shiriya ne wa rahmatan kuma rahama ce wa bushra kuma bushara ne yana albushr lil muslimin ga waɗanda suke musulmai sai yake cewa wajibu ala jami'il ummati ittiba'ihi wa tahkimi wajibi ne ga dukkanin al'umma su bi alqur'ani kuma in suka bi su aiki da shi wa ruju'i ila ahkami kuma su koma zuwa ga hukumce-hukumcen da yake cikin shi ma sahha min as-sunnati an annabi sallallahu alaihi wasallam tare da abin da ya inganta daga sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa yace li anna Allah ta'ala ba'atha rasulahu ila thaqalain saboda Allah ya aiko manzon shi zuwa ga thaqalain aljannu da mutane sunne thaqalain li bayyana lahum ma unzila ilayhim dan annabi ya bayyana musu abin da Allah ya sako musu a cikin littafi qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun hakika mun sako a gare ka alqur'ani dan ka bayyana shi ga mutane abin da aka sako zuwa gare su kuma tabbas in ka bayyana musu za su zamanto sun yi tunani mai kyau. Me yasa anan Allah malam ya kawo mana wannan bayani? Malam yana so ya mana ishara ne zuwa ga bayyayyuwar mutum ya zamanto musulmin kwarai in yi riko da Qur'ani kadai. Dole sai ya gama da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu. Saboda haka waɗanda suke da aqida ta qalaqatu ba su cikin zaman musulmai. Duk dan qalaqatu in dai aqida shi ya kudirce cewa hadisin Annabi ba komai bane ba ya wuce daga cikin layin musulmi. In yana so ya dawo cikin mu gobe to ya je wajen liman masallaci ya washe kalmar shahada. Saboda kare da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce kare ta Qur'ani ne kai tsaye, kare ta Qur'ani kuma kafirci ne. In mutum kuma ya ce da Qur'ani kadai zai yi musulunci to tabbas za a samu matsala. Saboda abu na farko ma daga sunan shi za a samu matsala. In ya ce sunan shi Abdu to Malam Abdu kai wace a sa maka suna Malam Abdu? Qur'ani ne wani babu. A Qur'ani ne aka ce a yi suna a sa maka suna Malam Abdu? Babu wannan a Qur'ani. Hadisi ne ya zo da bayanin suna ko Annabi ya ce a yi yaro rana kaza a sa mishi suna? A hadisi muka ga wannan. Malam Abdu kana yin sallah kuma kana yin sunan rawatib. Sai gani dan qalaqatu yana sunan rawatib, in ya shigo masallaci zai raka'a biyu to wasa shi? A Qur'ani ne ba ce ba. Kuma a Qur'ani ma da aka ce a yi salloli aka ce a tsaye da sallah ba a faɗi ba sallan azzawar raka'a kaza ce, isha raka'a kaza ce. Saboda haka a takaice duka musulmi ba zai yi bai zamanto ya yi ingantaccen musulunci shi ba tare da yaki da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Saboda me yasa? Saboda shi Annabi yana bayanin abin da yake cikin Qur'ani. Wani lokaci Allah zai yi bayanin cewa a yi kaza amma ya za a yi abin bai waƙe ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne shi kuma zai zo ya bayani. Yanzu da Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata sai kyalle a tsaye da sallah kuma a bada zakka, shikenan Allah ya yi da bayanin shi. To ya ke bada zakka? Wannan bayani ne da ke cikin hadisi. Shin ana bada zakkar dabbobi ko ta kuɗi kaɗai za a bada? Qur'ani bai wannan bayanin ba. Amma dan qalaqatu yana zakka ya ce maka yana yi. To ya kake kai kana hudda zakka? Wa gaya ma ga yanda za a hudda ta? Ka gani akwai rudani a ciki. Duka abubuwa ne wanda sunna zai bayyana su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su cikin hadisai ingantattu, sai malamai suke koya mutane addini. Saboda haka dole ne musulmi ya aiki da Qur'ani da kuma ingantattun hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma me yasa ake cewa ingantattu? Saboda hadisan a koyin da ba ingantattu ba. Shi Al-Qur'ani Allah ya dauke ni kula da shi, ba za a sauya shi ba. Amma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai yi wannan alƙawari akan su ba. Shi yasa aka samu ɓata gari tun a lokacin sahabbai aka fara samun hadisai mara waɗanda suke ba su da inganci. An samu waɗanda suke lalatattu daga cikin waɗanda suka yi manahuncin shiga musulunci. Saboda a zahiri ma da yawa daga cikinsu ba musulmai ba ne ba, sun zo ne don manahunci, sun furta kalmar musulunci, sun shiga cikin musulmai duk don su ɓata musulunci da hadisai waɗanda suke ba su inganta ba. To su kuma manahukai a lokacin da Annabi ke rayuwa ma ya yi rayuwa da su. Ballantana kuma bayan ya rasu sahabbai sun yi rayuwa da su. Kawai iya abin da aka samu shine Allah ya hudda zarata daga cikin malamai waɗanda suka zamana suka ringa yin aiki akan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ringa tantance na ƙwarai da wanda ba na ƙwarai ba, kuma Allah sai taimake su akan hakan. Ku duba gani a littafin Sahih Bukhari tun a ƙarni na biyu Bukhari ya rayuwa shi aka rubuta Sahih Bukhari, amma har yau al'umma musulmi suna anwanuwa da shi. Saboda Allah ya sa mu abin shi albarka. Kai kana ga in aikin banza ne Allah zai bar wannan. Hatta da irin Muwatta Malik, kayan Imam Malik yayin Muwatta, ko wani malami da yayin Muwatta kayan shi, amma saboda bai nihi Allah ya zace shi ba, bakka yin Muwatta shi Muwatta Malik kake yi. Saboda ma kana lillahi baqiya, duk abin da aka yi na Allah yana tsayuwa ne a wansu. Kenan saboda haka wannan aqida ta yin aiki da Al-Qur'ani kadai ba aqida bace ba ta musulmai, kuma wajibi ne musulmi a duk inda yake in ya ga wannan aqidar yayi nesa da ita, saboda ba aqida bace ba ta kirki. Allah subhanahu wa ta'ala a Qur'ani cewa abi Allah kuma abi manzon Allah. To a gaya mana ta ina ne za a bi manzon Allah in ba ta hanyar hadisan shi ba? Bawo. Allah madaukakin sarki ya shirya da mu. Sai ya ce wa ahlul qur'ani wa ahli sunnati wal jama'a, ahli sunnati wal jama'a har ila yau yu'minuna bi anna al-qur'ana kalamullahi ta'ala ala al-haqiqati hurufuhu wa ma'anihi. ahli sunna sun imani cewa alqur'ani maganan Allah ce akan hakikanin da haruffan da ma'anonin ma'ana Allah shine yayi magana qur'ani maganan Allah ce inda kai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin haka Allah ya furta dai bayan daya alhamdulillahi rabbil alamin me yasa saboda Allah shine ya sauko da alqur'ani ya furta shi ga mala'ika jibril Malaika Jibril shi kuma yazo ya koya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi ya koya wa sahabban shi suka koya ma ɗan bayan su kuma ya iso gare mu gashi muke karantawa saboda haka alqur'ani magana Allah ce minhu bada'a wa ilayhi yu'ud daga gare shi ya fara kuma gare shi zai koma saboda ƙarshen zamani za a dauke alqur'ani za a waye gari a duk duniya wanda suke rayuwa shirarin halki ba wanda yake karanta alqur'ani ko ɗaya a cikin su kaga Allah ya dauke kayan shi kenan dama daga gare shi yazo kuma da gare shi zai koma sai yace munazzalun ghayru makhluq Allah ya sabko shi alqur'ani ba halitta bane ba wannan mas'ala ce wanda magabata sun sha wahala akan ta al-imamu ahmad bin hanbal an bashi kashi an sa shi kaso saboda yace alqur'ani magana Allah ne suka ce a alqur'ani halitta ne ba magana Allah bane an aka ce alqur'ani halitta ne ana nihin da kai da ni da alqur'ani ridde ne to wa'inda suke wadin wannan abun so suke su kore ma Allah wata siffa ne siffa ta magana cewa Allah bayya magana shi yasa suka ce to kenan alqur'ani ba magana ba Allah bace ba ma halitta Allah ce yanda Allah ya halice ka haka Allah ya halice alqur'ani shi yasa shi imamu ahmad tunda shi malamin ahlus sunna ya yarda da cewa Allah yana magana sai yace kuma qur'ani magana Allah ne sai aka bashi kashi aka sa shi kaso haka malamai suke ta shan wahala a baya mun karanta nan baya kadan cewa Allah yana da siffa ta magana ko Allah yana magana to alqur'ani magana Allah ne kuma siffa ce ta Allah subhanahu wataala saboda haka ba za ka ce ba alqur'ani abin halitta ne in ka ce alqur'ani abin halitta ne ka fita daga layi na aqida ta ahlus sunnati wal jamaa abin da yake wajen ahlus sunnati wal jamaa shine alqur'ani magana Allah ce Allah ya furta shi mala'ika jibril ya dauko ya gaya ma annabi ya koya ma sahabbai suka koya ma tabi'ai har ya iso gare mu kina asalin shi maganan Allah ne ba abin halitta bane ba takallama Allah ta'ala bi haqqan bi sautin masmu malan yace shi alqur'ani Allah yayi magana da shi da sauti wanda ake ji ma'ana Allah ya furta shi mala'ika jibril ya ji shi ne abin da yake alama yaliku bi jalali wa azamati wa kamali amma wace irin wani irin sauti ne Allah ya yi alqur'ani da shi shine sautin da ya dace da girman shi da daukakar shi da kuma cikar kamalin shi ba za ka iya ba imagine ka ce ga irin yanda Allah ya yi sautin sabko da alqur'ani sauti ne wanda shi kadai bar mu kanshi sani amma tabbas sauti ne kuma magana shi ce sai ce wa talaqahu jibril alayhi salam wa sami'ahu min Allah Jibril shine ya dauko shi daga wajen Allah kuma ya ji daga wajen Allah jalla sha'an Allah girman shi ya daukaka fa ballagahu ila annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da malaika Jibril ya ji daga wajen Allah shi kuma sai ya isar da shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi shi malaika Jibril shine yake zo mishi da wahayi shi sai ko mishi da duk alqur'ani dai bayan daya har aka sauke shi gaba daya sannan kuma hadisi ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in ramadani ya zo malaika jibril yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su ringa tilawan alqur'ani yana karanta mishi yana mimitawa har su sauke shi wannan abinda annabi yake yi kenan kuma wannan hallau kalubale ne gare mu da muke fuskanta azumi nan gaba in annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi aka sauko ma alqur'ani in azumin ramadani ya zo Malaika Jibril yakan zo su ringa sabka alqur'ani da shi ya karanta ya maimaita har sau ɗaya ko sau biyu kayan ramadan ya kare to da ni da kai yanzu me ya kamata mu yi ramadan ya zo wannan kuma kalubale ne kowa zai dora maka shi sai malin ya ce wa talaqahu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sami'ahu minhu wa hafidahu fi qalbi da malaika jibril ya zo da shi daga wajen Allah annabi muhammad sai ya ji kuma sai ya kiyaye shi a cikin zuciyarshi ma'ana sai ya haddace shi wa ballagahu annabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi alkiram shi kuma annabi sai ya isar da wannan alqur'ani zuwa ga sahabbai shi
wa min thumma ila ummati, daga nan kuma isar da shi zuwa ga al'ummar shi, su sahabbai suka isar zuwa ga na bayan su, har ya iso gare mu mu yau da muke can bayan bayan su. Wa unzira bihi al'umam, kuma alqur'ani an yi galgadin al'ummu da wannan alqur'ani. Anzalahu al-hakim al-khabir bi lisan arabiyyin mubin, Allah ne masani bi hikima ya sabko shi da halshi wanda yake na larabci mai girma. Alqur'ani larabci ne. To yanzu anan abin da muke so mu yi ishara a gare shi shine, akwai wanda baya zuwa ya je ya koyi karatun alqur'ani, ko musulmi ne bai iya karanta qur'ani, in ka gama mashi alifun da ba'un da ta'un kamar su wasali ka ba shi aiki, kuma yana nan rayuwa hankalin shi a kwance. Amma da zaka dauko mashi kowace irin jarida ce ta duniya, in ka ba shi bai ka koya mai ba, shi da kanshi zai hada bakin ya tada. To tambaya anan shine, ya ne ne kai je ka koyi yaran bature duk wani da yake ciki ka je ka koya, amma kuma magana Allah baka je ka koye ta. A haka nan anya mutum in ya koma ga Allah yana da hujja kwa, saboda babu yanda za a yi mutum ya koyi hada baki da tada lecture ya koya, kuma ya koya ma ɗiyan shi, amma alqur'ani akwai matsala tsakani da Allah yan uwa, akwai matsala duk wanda yake da wannan. To har yanzu yana da sauran lokaci, wajibi ne ya je ya koyi qur'ani, kuma ba a koyan alqur'ani mai girma da littafi irin wanda suke bugawa na faransai. Akwai wani ƙananan littattafai da ake bugawa da faransai ake yin su. In mutum ya koyi qur'ani da wannan zai yi kurakurai. Kurakuran da addabai shi ne, a cikin faransai alfabet faransai wa'inna, akwai wasu harufa wanda babu su a larabci. Larabci yana da harufan da babu su a alfabet faransai, yanzu kamar kafin duka cikin letter faransai wa'innan guda shida babu kafin. Shi kuma a qur'ani akwai guraren da Allah ya ce kafin, kamar kul ya ayyuhal kafirun, kafin ce. Wanda yake koyo da faransai in ya zo ya zai ce, sai ka ya ce kul, kul ya ayyuhal kafirun, saboda ka ake kawowa a maimakon kafin, babu kafin a faransai. To ya zai sai su rubuta ka, kul ya ayyuhal kafirun. In ka ce kul ya ayyuhal kafirun ba qur'ani ka karanta ba. Kun gani, in mutum ya koya da shi akwai matsala. Kuma galibi wanda suke koya da shi suna kawo ma kansu sauki ne, a tunda na iya lecture, na iya tada baki a ban na faransai, na iya karantawa. Yanda kaje ka koyi ABCD dole ka koyi alifin ba'un ta'un sa, saboda shi wanga ma lada zaka samu. Kuma in baka iya ba Allah kama ka zai, wallahi wanda bai iya ba qur'ani in dai ya iya wani yare daban, wallahi Allah kama shi zai batta da gyara, kuma mutum bashi da wajen da zai ga ma Allah. Kinan dai ka koma daga farko neman ilimi ba zuwa ƙarshe, kuma ba tsuwa a kan shi. Tunda yanzu ka gano kuskuren ka, koma ka nemi makarantu da yawa ne a dakwai a gari yanzu, wataƙila a unguwar da kake ma suna nan burcika sai ka zaɓa. In ma kana ganin ka je makaranta akwai matsala, ka nemi wani wanda ka yarda da shi ya iya, ya ringa isko ka kuna zama kana koyo. Menene matsala a cikin mutum ya koyi magana Allah? Babu. Allah Ubangiji ya shiryar da mu. Sai yake cewa wa nuqila ilayna bi tawatur allazi la yarka ilayhi shak, alqur'ani an isar da shi gare mu ne tare da tawaturin da babu shakka a cikin shi, saboda Allah ya ce zai kula da shi, babu abin da zai riski alqur'ani wanda yake na canji ko kuma lalaci ko kuma banna. Sannan kuma da tawaturin da aka iso da shi gare mu shine kabirin an kabirin, qur'ani da ya sauko gare mu ya karanta shi a wanga tsarin yana da silsila, ba wani bane bai shiga daki ya boye wuto ya ce ga qur'ani ne ga kuma yanda ake karanta shi. An yi shi ne daga magabata, magabata sun shi daga magabatansu, magabatansu sun shi daga magabatansu har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka babu matsala akan zawo qur'ani. Allah subhanahu wataala yana cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin, lalle shi wannan alqur'ani sabkakke ne daga ubangijin talikai, nazala bihi ruhul amin, wanda ya sabko da shi shine ruhi wanda yake amintacce, malaika jibril kenan, ala qalbika, zuwa ga zuciyarka annabi muhammad, litakuna minal munzirin, dan ka kasance daga cikin masu galgadi, bilisanin arabiyyin mubin, da yare wanda yake halshe na larabci mabayyani. Saboda lokaci anan ya kamata a ce mun tsaya. abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah subhanahu wata'ala ya bamu lada, kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Kenan wanga shine darasinmu na karshe. Insha Allah za mu ci gaba bayan azumi in Allah ya nuna mana da rai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.